Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi yau za a ji amsoshin mai nasara nasara huntuwa wanda yayi tambayoyi kamar haka ko yaya gurbatacciyar iska take naji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030 shin menene illar gurbatacciyar iskar ga dan adam to idan malam mai nasara nasara huntuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Professor Sadiq Futai na sashin ilimin geografiya a Jami'ar Maiduguri Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yayi bayani ma Salisu kamar haka
kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek a Yola dan na fahimce shi tambayar sa kashi biyu ne na farko yana so ya sani yawan gurbatacciyar iskar da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya sannan na biyu kuma yace to menene illan wannan iska wajen bil adama to wayannan ina ji su guda biyun nan ne abin da na fahimci daga cikin tambayoyin da yayi to zan so in fara da na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbatacciyar iskar da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton trillion 52 duk duniya gabaki daya so saboda haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugaban gabanin duniya gabaki daya hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yawa ina gani shine yasa yanzu a haka din bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki daya wanda aka yi a nan Glasgow inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbatacciyar iskar da ake fitarwa a ƙarshe an tsaye da masaya daya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskar da ake fitarwa din nan so kasashen duniya gabaki daya kowa ya bada bata yi daidai yadda zai iya rage wasu sun bada shi nan da shekaru 20 wasu shekaru 30 wasu shekaru 50 70 masu zuwa zan iya ce kamar a Najeriya na ji jawabin da shugaban kasar mu yayi a wannan taron ya bada bata yi akan cewa a Najeriya za su kokari su ga su rage wannan yawan fitar iskar nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsaya din kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kudi kusan trillion 100 kami a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbatacciyar iska a Najeriya so ire-ire kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi to amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne lallai kasashe masu tasowa sun suke da weak abin nan dole ba su shirya wani ko wani abu da na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faru wannan ba idan ka duba an ka duba tattalin arzikinsu ba wai karfi da shi ba to duk da a wannan jawabin sun da naji su ma sun raise wannan damuwa ɗaya to a can da naji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka tsaye da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kudi trillion 100 so da su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu so menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kamar mai wanda ake samun ta daga ko kamar carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fitar wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gabaki daya so illan shi ne yana haifar da illoli da yawa so idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambayar menene illan sa ga bil adama illan na farkon fare da wannan gurbataccen iska din nan shine ke haddasa abin da muke fada dumaman yanayi wato global warming kenan a nan zaka samu temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hawa yana karuwa to zai iya kawo su changes wanda ba zai sake zamanto wayannan wurare su su accommodating din shi ba to farkon fari dai abinda wannan abu zai haddasa shi ne canjin yanayi canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yanda yake misali idan wadansu wurare ne wayanda dama ruwan ma ana karancin sa ruwan sama kana karancin sa ba yake sai yake musu ba to sai ka gane sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma wadansu tsiru wanda ake numawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya ya tafiya an bayan hankali ba wayannan wurare sai ya maida su su zama suna cikin hamada to sannan wadansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yana ambaliya sai ka ga kuma yayi yawa idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban koge da sauransu ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin mu a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne so idan aka samu wannan ambaliya din to su ne zai fara cinyewa da fare sannan kuma idan yayi yawa ya tsanani to sai ya shiga sauran wadansu wurare wanda suna dan yasa in ka duba abin din documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yanayin wannan damina biyu da suka wuce nan zaka gani mafi yawa an samu ambaliya ba ta kadan ba kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbatacce iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa sannan idan muka dawo ga lafiya bil adam wanda inda yafi so ya sani kenan shine wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani certain percentage na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi amma idan ko yayi kasa da wannan percentage ko ko yayi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda yake faruwa yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iskacin nan to zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama sabida an samu canjin yanayi na body temperature sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ya asararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa so yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo a cikin kansa to shi ainihin wannan gas din na idan ya je ya sadu da wancan ozone layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zama to hasken ranar zuwan shi kuma sai ya yawa dama wance shi yake tare shi yanzu kuma ya dawo wance abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a wadansu wurare to sai ya zama to yawan ranar can bangare daga cikin ranar da yake zuwa din nan wanda zai iya haddasa wannan problem na skin cancer din idan aka samu skin cancer zai iya zama to kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce hemoglobin wato blood cells wannan aikin hemoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka to yawan wannan abin din nan wannan bangaren jini din nan shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba so idan ya kasance wannan hemoglobin ya zama destroyed to zai zama to kaman mutum ne is half dead ba zai sake responding to wadansu kaman stimuli ba kaman mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma ji ka taba shi ba ma so sai ya zama to cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su yaki da wannan process din na sai su kasance an yi disoyan ko an yake su ba ka ji ba ma sai zama to dan kadan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo mara shi lafiya to zai zama to kaman mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake to yana da illa sosai ga lafiyar dan adam to shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbatacce iskan da muke fitarwa ne mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zo ba ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da din nan kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fidda iska din su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallan da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu the highly industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the Netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai Holland akwai Norway da sauran ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taro suka hada kansu suka maida su kansu the Netherlands sune mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu the Netherlands din nan yawan iskan da suke fitarwa yafi yawan iskan da kasashen Afrika masu tasowa 53 yawa Afrika kasashe 53 da yake wato countries guda 53 wannan wannan state guda uku a kasashen Turawa wanda suke kira kansu the Netherlands the highly industrialized nations of the world abunda suke fitarwa a shekara da yafi abinda kasashen Afrika gabaki da put together su 53 nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniyan gabaki da inda za su fita da matsaya daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wancan zai wuya a ce lokaci daya su rage abinda suke saboda dun a rage yawan gurbatacce iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka fita da matsaya da hanyar da kuma za a yi shi za a yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsaya da har a cimma burin abinda aka tattauna a wannan meeting da aka kare wato COP 26 wanda aka yi a Glasgow aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Sadiq Futai na Jami'ar Modibo Adama da ke Adamawa Najeriya da wakilinmu a Shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya hada shirin Haile Haile da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai mu makon gobe lafiya.